ya mana baiwa, ya fifita mu akan sauran bayi, yace mu rinka tsarkake shi, mu rinka girmama shi, mu rinka gode masa. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Na shaida babu abun bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai, kuma annabi Muhammad bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne, shine mafifici a cikin manzannin Allah, kuma mafi girma a cikin bayin Allah. Allah ya turo manzon Allah da tauhidi, kada ta Allah. Allah ya shiryar da al'umma duka suka zama musulmi saboda tauhidi, kada ta Allah. Da tauhidi Allah ya haskaka tunanin dan Adam. Da tauhidi Allah ya girgije dukkan turaku na bautar gunki da wani Allah. Wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba. Ina muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah. Lalle jin tsoron Allah shine wasiyar mutanen farko da na ƙarshe. Allah ya ce mun yi wasiya ga waɗanda aka ba wa littafi kafin ku, da har ku, ku ji tsoron Allah. Yan uwana, tauhidi, muhimmancin tauhidi da da'awa akan tauhidi da baccin da mutane yau suka yi akan tauhidi da daina karantar da littattafan tauhidi a majalisai na ahli sunna shi ja mana bala'an da muke ciki a yau. Mutane sun manta tauhidi, dan haka sai ake ɗiban su ana dora su akan wasu abubuwa da suke cikaro da tauhidi. Wajibi ne malaman ahli sunna da masu karantarwa da ɗaliban ilimi ai ta maimaita littattafan tauhidi a majalisai, ai ta karantar da mutane tauhidi, dan wallahi duk wanda bai da tauhidi ya mutu, Allah ta rishi da rashin tauhidi yake sa ake raina da sunna. A wayi gari dan ahli sunna ma bai san tauhidi ba sai ya zo yana faɗa da tauhidi, dan bai ma gane ma'anar tauhidin ba. Yan uwana musulmi, tauhidi shine aikin da Allah ya halicci dan Adam dan yayi shi, kuma da tauhidi ake samun fifiko tsakanin wancan da wannan. Tauhidi da awar farko ta annabawa, tauhidi shine masauki mai kyau ga matafiyan Allah wasu bin hanyar Allah. Tauhidi shine matsayi na farko da mai bin Allah zai iya hawa. Tauhidi kadaita Allah da ibada. Tauhidi addinin annabawa. Tauhidi mafi girman makami da musulmi zai yi riko da shi, makami na aqida na bautar Allah shi kadai. Tauhidi an ciro shi ne daga alkitabu wa sunna da abinda magabatan mu na kware suka rayu. Tauhidi shine abin da yake tsarkake zuciyar dan Adam ya zama mu'mini na kware. Tauhidi shine farkon addini, tauhidi shine ƙarshen addini, da tauhidi ne in ka cika da kalmar tauhidi zaka shiga aljanna. Tauhidi shine kalmar da in baka da shi duk yanda ka rayu in baka da shi ka mutu, dan wuta ne kai. Tauhidi shine zahirin addini, tauhidi shine badanin addini, tauhidi nan ake kirkaiwa a komo, tauhidi shine tsohon addini, tauhidi shine dalilin zuwan Alkur'ani da duwan sunna dan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine abinda annabi ya tikira akai hayyabar duniya. Saboda tauhidi ba aka kafa alqibla, dan tauhidi aka ce ayi alqibla. Me ma'anar tauhidi? Dukkan ku gaba daya ku bauta Allah shi kadai, kowane musulmi a duniya gaba da yake kallo yana sallah. Da tauhidi aka kafa wannan addini, da tauhidi ne aka ce duk wanda yake da tauhidi Allah ya tsare jininsa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace yo ai kan musulunci, tushen musulunci gaba daya da kansa gaba daya shine tauhidi. Bauta wa Allah shi kadai, barin duk wata bauta da ba Allah ake yi wa ba. Yace wa huwal islamul am, tauhidin ne shine musulunci gaba daya, shine addinin da Allah bai zai taba karba daga hannun mutanen farko da na ƙarshe ba sai shi shine abin da in kai asarar sa kai asarar duniya da lahira kalmar shahada la ilaha illallah ita ce tushen tauhidi kuma da ita ne sama ta tsaya da ita ne kasar ta tsaya ba ta rubta ba duk halittu sun tsaya ne da tauhidin Allah saboda tauhidi aka zare takobi sahabbai suka yaki da tabi'ai da wanda suka yaki gaba daya tauhidi shine tsantsan haƙƙin Allah akan bayi in ba ku tsayar da tauhidi ba ku tsayar wa Allah haƙƙin sa akan bayin sa ba tauhidi shine za a tsare jininka da shi in kana da shi a tsare dukiyarka idan kana da ita a tsare zuriyarka a cikin wannan gina na duniya tauhidi ita ce kalma wacce take kubutar da mutum daga azabar kabari tauhidi shine kalman da yake ba wa mutum gidan aljanna tauhidi shine abin da zaka miƙa shi gaban mala'iku su ce shiga aljanna da tauhidi ne mutane suka rabu kashi biyu faminhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin su akwai shaqiyi dan wuta akwai sa'idi dan aljanna wa maqbulun wa tarid da wanda Allah ya karba da wanda aka kore shi da tauhidi ne aka raba gidan kafirci da gidan musulunci da tauhidi ne aka samu bambancin gidajen nan guda biyu gidan ni'ima da gidan niqima gidan azaba ibnu qayyim yake cewa at-tauhidu ashrafu shay tauhidi shi yafi komai daukaka a duniya in baka sani ba shine yafi komai tsarki shine abinda Allah ya fi zaba kuma shi tauhidi shine abu kadan yana iya taba shi abu kadan yana sa masa datti tauhidi shine abu kadan yana iya mai tasiri yace fa huwa ka abyadu thawbin yakunu tauhidi shine mafi farin tufafi da zai kasance a duniya farin tufafi yace dan karamin abu baki in ya hau kan farin tufafi sai an gane to haka tauhidi yake o yaya dan manja dan wani abu ruwan kasa dan wani abu jajajaja dan wani abu in dai taba farin tufafi to zai mai tasiri to haka mai tauhidi shi ma yana wasa shirka tana shiga ko bid'a ana ganewa tauhidi kamar madubi ne almir'atu safiya madubi da kake kallo irin madubi duk lokacin da madubi yake da datti ai kana iya ganewa wannan gilashin na ido na in yana da wani datti ba zai bari in ga abin da zan gani ba shi yasa in zan sa sai na goge shi to tauhidi kamar madubi ne ko yaya in wani abu ya makale a jiki ko duhu duhu sai ya yi tasiri haka bari tauhidin ka ya tabu mafi girman sharri da masifu da ya samu wannan al'umma yau da mafi tsananin bala'i da ya fada wannan al'umma yau wallahi saboda raunin tauhidin mu ne da gujewa tauhidi da tsoron wa'azi akan tauhidi an wayi gari ana tsoron wasu in za a faɗi tauhidi saboda kar wani ya ce an bata masa rai shi fa baya jin tsoron faɗan shirkar da bid'ar da zai yi kai kuma kai da zaka ce Allah shi ɗaya ne ga abin da ya kamata ya yi Allah Allah an jefa maka tsoro hatta kai ga an wayi gari yanzu karantar da littafin tauhidi ya zama matsala a wasu wurare muna zaman lafiya kar a kawo mana wannan littafin to in mutum bai gane Allah ba ya za a yi bauta mashi ku bar mutane suna boton kotunan mutane ku bar mutane suna girmama wani sama da annabi Muhammadu ku bar mutane ana ƙaryar son annabi ƙarya a cutar da annabi kuma a ce ana son sa saboda kun bar mutane sun zama jahilai ba san tauhidi ba ɗaya daga cikin illar da za a yi wa da'awar tauhidi shine kin karantar da tauhidi a cikin majalisar mu da masallatan mu hudubobin mu sun nisanta akan tauhidi istinbat ahkamu tauhid a cikin tafsiran mu da bayanan mu yayi nisa kar a taba wa kake jin tsoro wani mutum nan uwanka amana ta gagara a cikin ilimi ba za mu harrara mutanen mu su tsaya akan tauhidi ɗaya ba mutane an ki abarsu su gane Allah shi shi kare ne annabin ma ana mai tarayya an ba wasu mutane matsayin irin na annabi mun an yi magana a kadin kayar baya ai ta bala'i ana ganin ana mai da kuskure ya zama daidai a dole ana so a mai da jahilci ya zama shine ilimi ana so abin da gaskiya muna kallon muna rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tauhidi yayi rauni a cikin zukatan mu lam yatasallat man tasallata wanda duk yafi karfin mu ya tasallube ya danne mu bai hau mu ya danne mu ba cikin abokanan gaba da makiya ba sai na ce muku wani da wani ba mai kai farmaki bai kawo mana farmaki a sasannin mu ba sai da raunin tauhidin mu yau mun waye gari mu ake kawo farmaki sai dai mu ta kare kanmu kun lura kullun farmaki ake kai mana mu ta kare kanmu mu ta kare kanmu mu ta kare kanmu saboda ba mu tsaya muka ga yawan mutane gaskiyar ba tushen an bashi an kama wani abu daban shi ko da mun ba abinda mushriki ko dan bid'a yake so irin ya hana ka da'awa akan tauhidi to ya bude kofar da zai yada duk shirin sa muka yi magana ya mai da jahilai su ne mabiyansa ba a taba samun nasara akan mai kira akan tauhidi ba sai lokacin da ya manta da da'awa akan tauhidi sako nake isarwa Allah ya sa ana gani magabatanmu na kwarai sun yi da'awa akan tauhidi sun mutu akan tauhidi an zubar da jininsu akan tauhidi sun mutu da la ilaha illallah yuttima atfaluhum an mai da yayansu marayu saboda la ilaha illallah da tauhidi na gaskiya sun mutu da izza sun mutu da daukaka sun mutu da matsayi kai kuma yau zaka mutu da bakin ciki da wulakanci da tozartar saboda kaji mai aiki da gaskiya yan uwana bayin Allah Musa ne yau suna rayuwa a wani zamani ku fahimce ni sosai zamanin da alheri ya tsufa nema ake a mai da alheri tun da ne kurin fadin alheri tun da ne ba yanzu ba sharri sune shine matashi kun gane misalin dawa an mai da alheri tsohon abu yada sharri yau shine zamani mai sharri shi yake samun mabiya mai sharri mai kage shi yake samun goyon baya kuma in ba a ci sa'a ba gwamnati tana iya kuskure ta goyi baya mai sharri ta cutar da mai gaskiya haka abin yake haka al'amarin yake gudana ana neman a bulle masu gaskiya ana neman a rufe bakin mai faɗan gaskiya yau alheri ka fito kai bayani alheri yana neman ya gagare ka sai dai ka zuba ido to muna rayuwa a wannan zamani naimun rashadu shiryarwa ta yi bacci dora mutane akan daidai yana neman ya yi bacci ku kyale mutane ku kyale mutane ku bar su ku kyale mutane a kyale mutane su ci su sha kawai su mutu shiga wuta an musu adalci waɗannan al'umma an taimake su ba a gaya musu gaskiya ba kudin dan kada ran wani ya baci ana so a bushe hasken fitilar tauhidi ana so a yi kira akan duhu na shirka da kafirci da bid'a ana neman waɗanda suke baya a mai da su ne a gaba ana neman a mai da na gaba su zama sun koma baya ana wasa da hankalin masu tauhidi da tunanin masu tauhidi ana kokarin raba kawo kan masu tauhidi ta hanyar kawo musu saɓani da yaɗa wasu rayuka na banza magana akan sun zuciya yau ita ce take neman yin ƙarfi ana ta cin karo da nasi ga abu a rubuce a lasi, sai a ce ka ajiye shi ba shi bane. Ga abinda hankali ya tabbatar da shi na shari'a, a rubuce, sai a juye magana, sai a ce ga abinda kake nufi. Abin mamaki ka yi magana kuma wani ya juya ya ce ga abinda kake nufi a dole, kuma ce sai an hukunta ka da abinda wani ya fassara maka abinda ka faɗa. Ba fa cewa kai ka zo ka kare kanka ka kare abinda ka faɗa ba, a'a, kawai kaza yake nufi. Ko lauyoyi idan aka je aka faɗi doka sai an samu interpretation, ya za a interpreting dokan, ya za a interpreting hukuncin, me ake nufi? Amma yau an juya al'amari, masu ɓata su ne masu alfahari, saboda abinda suke bullo da shi na ɓata, gama garin mutane kawai zai iya yaɗa wani abu ya ce ga abinda ake nufi, kuma gari ya rikice, kuma masu hankali su zauna suna sauraron mahaukaci. Safalatul qaumi, na ƙasa ƙasa cikin mutane, masu ƙarancin daraja a cikin mutane su faɗi abu, kuma mai hankali ya zo ya zauna ya saurare su. Ba ilimi, ba aiki da ilimi, ba bincike, ana kawo ɓata, ana mata kulliya. Wanda ya jahilta ya faɗi gaskiya, yau shi zai wulakanta. Duk wanda ya fito ya faɗi gaskiya ya jahilta, to sai ya wulakanta. Wanda ya zo da shirka da bid'a, shi za a yi wa fifita. Masifu sun yaɗu a cikin al'umma, mutane sun manta babu babban masifa irin idan aka bar mutane a kan cikin mata. Mai kira a kan ɓata, mai halakar da mutane, shi ake ba shi kariya, shi ne in an taɓa shi za a shiga uku. Amma mai kira a kan gaskiya, to zai iya wulakantuwa kuma zai iya tozartuwa. Al'amura sun canja. Ittasa al-kharaq, tsagewa da sabani yana ta yawaita, saboda an jefar da ilimi, an ƙi aiki da ilimi. Magani ya gagara samuwa, saboda son zuciya ya rufe mana zukatanmu da idanunmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga babban musifa, an jarrabu wannan al'umma yau da jahilci, an taimaki jahilci akan mutane, an kashe ilimi. Duk hanyar da za a yaɗa ilimi an danƙofar. Mu ɗin ma musulmin ba mu taimaki ilimin namu ba, mun kashe makarantunmu, mun kashe islamiyyunmu, mun maida karatun Qur'ani bai komai ba, karatun addini bai komai ba. Da haka yaro bai da matsayi a cikin al'umma don ya karanta addini. An waye gari wanda ya karanta wancan abun shi ne mai matsayi. Da haka ba mu nuna wa 'ya'yanmu ma cewa cikin sharafa da ɗaukaka gare mu mu karanta wannan addinin ba. Nema ake a maida ilimin addini ya zama tarihi. Duk lokacin da haka ta faru, to an buɗe ƙofa ne su koma su barna su zo su yi ta yaɗa barna. Baccin da kuka yi da raunin da kuka samu, aka waye gari yau abinda ya fi girma ya fi mutuncin da kuka dogara da shi, wasu suke rugurguje shi kuma akan speaker, kuma su saka hoto a yada a duniya. Yau hadisin Annabi Muhammad, hadisi na manzon Allah, mutum ya buɗe baki ya zagi hadisi, kuma a comment a goyi bayan shi. Me ya faru? Kun sauka daga kan aqida ne kun daina karantar da ita, kuna jin tsoron ku bayanin daidai. Da haka shi ma za a saurare shi, hadisi fa. Mutum ya ce kada a bi hadisin Annabi, kuma a goyi bayan shi. Maganar Annabi fa, to ina masu kare hadisin Annabi? Sun yi wacce. Sharri yana ta yaduwa. Wallahi duk lokacin da kuka yi faɗa da maganganun manzon Allah, to ku shirye masifar da za ta same ku, kuma Allah ya kiyaye ki. Duk lokacin da kuka tashi ko ba sunnar Annabi kariya, albishirinku da alheri da zai mamaye ku a garinku da ƙauyukanku da komai. Ku so Annabi, ku kaunaci Annabi, ku ba manzon Allah kariya, ku ba maganganun Annabi kariya. Abin mamaki dan bid'a. ya kwana yana kuka yana ihu yana ce yana son annabi amma kuma yana hada kai da wanda yake zagin hadisin annabi ko wanda yake kar abu magana annabi kuma iya tare da shi amma kuma nan zai zo nuna ma yana son annabi a gefe na ga ya muku al'amara sun canja kulliban mawazin suke lai an canja su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane suna ce kirkiran abu a cikin addini an dora mutane akan bautar kabari mutane sun rungume sun rike wani ba Allah ba an kirkiri karamomi na ƙarya ba na gaskiya ba wanda babu hujja babu dalili ai ta yada su ai ta wake wake ai ta fadin maganganu wanda ba aya ba hadisi an ajiye aya an ajiye hadisi an dauko son zuciya jahilai na al'umma yau su ne suke hukunci su ce ga abin da ake nufi kuma a saurare su kun gane ku halakar inda aka tafi an watsar da masu ilimi ba su ake neman hukuncin su ba ba a tuntuban su jahili a gari kuna zai iya daga tuta zai iya daga kwali ya ce ga abin da ake nufi kuma a ce haka ne kuma a hukunci da abin da ya fada jahili ba mai ilimi ba ko mai ilimi ne sai an duba tsoron Allah sun ta gawa shi mun ana musulmi da yawa yau mutane sun gafala akan da awar tauhidi sun dauka tauhidi kurin la ilaha illallah shine tauhidi a ba shi kadai bane cewa Allah shi ya halicci sama da ƙasa shi kadai a suna ta maimaita kalmar Allah shine al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu amma sun manta cewa kalmar tauhidi ta shafi komai min jawanibul haya daga janibobi na rayuwa kalmar shahada dakhilatun fi kulli saghiratin wa kabira kalmar shahada ta shiga cikin komai duk babban abu akwai kalmar shahada duk karami abu akwai kalmar shahada duk wani motsi duk harka da motsi akwai kalmar shahada a masallaci akwai kalmar shahada a gida ma akwai kalmar shahada a aiki ma akwai kalmar shahada wallahi akan titi ma akwai kalmar shahada sai dai in baka da ilimi daga cikin abubuwan da suke wargaje tauhidin mutane a yau shine bauta wani ba Allah ba shirka duk lokacin da ba ku yi wa mutane bayanin waye haƙiƙanin yanda ya cancanci ai masa bauta ba to za su waye gari suna bauta wani ba Allah ba kuma su dauka sun yi wani abu kirki waye saboda annabi yusinuna sun'a rantsuwa da wannan Allah tawassuli da wannan Allah neman taimako da agaji da wasu halittu duna Allah ba Allah ba hukunci da kaiwa kai ai maka hukunci da abinda ba Allah yace ba an fifita al'adu akan tauhidi gado akan tauhidi an gabatar da hukuncin wani akan hukuncin Allah an gabatar da ra'ayin wani akan ra'ayin Allah ba kance da yanke yake da zubar da jini a yanka dabba ba a kira sunan Allah ba an su kira sunan wani shirka kuma a ce ana neman kusanci matsafa sun yadu matsafa yau su ne masu kudi in kana tsahi za ka samu kudi a garin nan a ƙasar nan an yadda da matsafi ba a yadda da malamin tauhidi ba mai imanin ma in ya shiga bala'i sai kai da gaske ka raba shi da bin mai tsafi me yasa saboda waccar maganar da na gaya muku karancin karantar da tauhidi a majalisan mu a masallatan mu musulmi fa ahlus sunna zaka tsaya da shi kace littafin tauhidi guda nawa ka sani sai ta so sabar kai sai ce ahlali ishmawi kaga bai ma san me tauhidi ba gawaidi ba shi ne tabbata tauhidi ba me yasa ba a koya masa ba me yasa kar a zo fassara wane shi an bata masa rai shi fa wane kuma yana yada shirkar sa da bid'ar sa bai ji tsoron kowa ba bai ji nauyin kowa ba tunda aka bar Allah nasullahu fa nasiyahu shi ma sai Allah ya bar mutane kamar cince ne da kafirai yana rushe tauhidi diban dabi'un su a ce yafi dabi'un da musulunci ko annabi Muhammad ya zo da shi daukan al'adun su taimakon bokaye da matsafa a cikin al'umma a ga cewa ma ba isa a gudanar da ƙasa ba ko wani tsarin kasuwanci sai da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukukuwa na bid'a bukukuwa biki taro cika gari tarurruka da sunan musulunci wanda ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba aya ba hadisi an dora mutane akan irin waɗannan abubuwan kuma an ce shine gaskiya kuma shine son annabi alhali kuma ba shi bane ina mazaje da za su yi bayanin gaskiyar sun yi bacci sai kadan taka shi jahili dan bakin titi duk abin da aka gaya masa sai ya dauka tunda kai kai shiru ba ka fada ba sai a ce ai ba ka da dalili ga abin da aka saba ana yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai mana afuwa alqur'ani shine jagoran tauhidi sunnar manzon Allah ita ce mai haskaka alqur'ani Allah ka kubutar da ainihin wato zukatanmu daga shirka da bid'a da kafirci da dukkan abin da Allah tabaraka ta'ala baya su abu na farko a cikin wannan hudba muna kira ga majalisin ahlus sunna ku farka ku dawo da takaddun tauhidi da littafan tauhidi ku ta karantar da mutane an fara samun canjin abubuwa ba kar a zo a binne ka kana nufin gaskiyar kuma an binne shi jahili yana kafa hujja da jahilcinsa saboda bai sani ba ku koya mutane tauhidi ku musu sharhin tauhidi da usubi mai kyau da ya dace da hankalin mutane da zamani da lura da dukkan wata kalma da za ta iya ma kawo fitina ka nisance ta kai mun mutane sharhi mai kyau su san Allah ko ana dakawa a tirmi amma matukar muka watsar da karantar da majalis a wannan littafan tauhidi a majalisunmu da mumbaranmu to wallahi aje a mana kabbaran sallagawa guda hudu ko bakwai ko tara ku farka a makarantun islamiyyun ku saka littafan tauhidi na gaya muku a cikin hudubar nan tauhidi shine ke tsirtar da adam ɗan uwana Allah ya kawo mu lokaci ina so a kula da wannan zancen kuma sako ne nake isa ba musamman ga hukuma ita jayayya tsakanin ƴan bid'a da ƴan sunna tsohon abu ne ba yau aka fara shi ba ja'inja wane faɗa dan sunna ya ce kaza dan bid'a ya ce kaza abu ne tsoho tun kafin a haife mu tun kafin masu mulkin mu su zo duk waɗanda suka yi mulki haka suka tarar da shi kuma haka za su tafi su bar shi sai dai kowa yana amfani da hikimomi da dabararsa iya basirarsa a mulkinsa iya da zai kwantar da fitina kuma jahiliya ba fitina ba ce yanzu zo ne gama bayanina kai kuma ka je kai naka shikenan mutane kuma ba su da alƙalanci daka in dai ahlus sunna zai magana to ku dan bid'a sai ya gare ta shi kuma sai ya faɗi abinda ba shi ya faɗa ba haka kuma in dai dan bid'a zai magana ya sharhi bid'ar sa to shi ma ahlus sunna sai fa ya lasa bayanin to kowa ya bayyana shi kara fitina mu fitina ce ba masu tashin hankalin ne ba masu amma a sani ba za ka hana mutum ya faɗi abinda ya fahimta ba matukar akan daidai yake musamman a lokaci irin wannan da ake cikin lokacin demokaradiyya ba wani ahlus sunnah da ya isa har dan bid'a yayi bayanin sa akan bid'ar sa da ya fahimta dole ka bar shi ya bayanin sa wanda ya ga dama ya bi shi wanda ya ga dama ya ce wannan shirme yake yi haka kuma babu wani dan bid'an da ya ishe ya hana wani malamin sunna ya yi bayani akan sunna da tauhidin da ya fahimta idan wani ya magana aka ce ya yi kuskure to a nemo masu ilimi su ne za su tabbatar da ya yi kuskure ko bai kuskure ba jahilan gari ba ka gani kar ku manta da wannan tarihin ya ku masu mulki har kuma manta da wannan tarihin ya ku masu sarauta ya kushe ga gabanin gari kun ga masallatan mu daban-daban suke to fahimtar addinin mu ma daban-daban ne kuma azumin mu ma daban-daban ne to amma abinda ake so kar ai fitina kada wani bangare su yi kokarin tada fitina akan wani bangare kada wani bangare su ce dole sai wani ya daina magana dole sai wani ya daina wa'azinsa alhali wa'azinsa akan alkitabu was sunna yake waye zai iya fassara abin da yake faɗa ba daidai bane masu ilimi duk lokacin da aka samu sabani akan wani abu to a bawa masu ilimi dama musamman Kano akwai masu karatu da wanda aka sani da wanda ba a sani ba ba sai shahararren malami ba akwai masu ilimi masana sai a hada su a ce a buga karatu a dauko abin da aka faɗa a dora shi a mizani na ilimi shin haka yake ko ba haka yake ba haka yake dan haka ba za ka iya hana bambanci tsakanin masallacin wani da wani ba da aqidar wani da wani ba wani ga abin da ya fahimta wani ga abin da ya fahimta wali dalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sako na farko kenan kuma haka abu yake tun asali wannan ita wancan masallacin sallah wannan ita bijan a son mu a hadu a fahimtar mu a hadu akan me alkitabu was sunna wanda yake bi zai bi alkitabu was sunna ba yanzu wani hadisin annabi ma yake zagi kuma shi ma yana da jama'arsa kuma ya fito ya faɗa kuma ba wanda ya kare shi ba wanda ya daga mai kwali ya zanga zanga akan shi karara ya faɗa ya ce sahih bukhari bola ce akwai zagin annabi da ya wuce wannan Bukhari Muslim Abu Dawud da dabbobi suke su banda su wannan ya shafi aqidar mu kuma an yi a kasar nan akwai zagin Allah da ya wuce wannan da zagin annabi da ya wuce wannan amma suna da yanci a kiyaye kar ai fitina kada a tada hankali ku kuma masu ilimi masu mulki ku zama kuna da basira ku gane fa mutanen da kuke mulka fa suna da fahimta ne daban-daban duk ubanda duk mai gidan da ya tara awaki da tumaki da shanu da raƙuma ya san duk hankalin su daban-daban ne fa dan ka zai shugabanci su a matsayin shugaba kowa ya bashi me hakin sa abu na biyu magana cewa blasphemy zagin annabi cin mutuncin annabi don Allah jahilan gari ne suke iya hukunci su ce wane ya zagi annabi ko malamai masu ilimi ba jahili a gari ba ba dan zanga-zanga ba ba dan bakin titi ba masu ilimi da haka yau an waye gari a garin nan so ake yi kawai shi san annabin wasu kungiya ne za su faɗi ga ma'anar son annabi duk abin da ka faɗa in bai daidai da fahimtar su ba to ka zagi annabi wannan ko bai taɓa yiwa ba ba wanda zai zo ya farlanta mana ya nuna mana ga yanda son annabi yake alhali mun saba da shi a aqida mun saba da shi a fahimta kuma ba wanda zai zo ya dauki maganar mu ya fassara ya ce mun zagi annabi sai dai in ilimi ne tabbatar an zagi annabi mu muka fi kowa ahlus sunna cewa abi annabi wallahi tallahi mun sunnan mu ma ahlus sunna wani shi ni ba ahlus sunna bane ni kaka ce ni ahlus sunna mu ko wannan shine abun kwalliyar mu mu mabiya annabi ne kiran da nake wa al'umma wani ya zagi annabi wani ya ci mutunci annabi wani ya bata annabi wannan harkar waye kamata ya gane mai ilimi da haka lalle gwamnati ke kokari ta bude wata kofa ta tattaunawa ta ba malamai dama su fidda wata doka kar wanda ya sake daga wani yace wani ya zagi annabi a miƙa wa malamai masu ilimi su ne za su ce abinda wane ya faɗa ya zagi annabi ai mai hukuncin zagi annabi mun yarda duk wanda yace duk wanda ya zagi annabi kowa yi ko a cikin mu kowa ne a yake mai hukunci me zagin annabi sani wuyansa ake kashe shi ake amma jahilai ne suke hukunci algalai masu ilimi to kar mu bude wannan kofar kawai idan mutum baya son ka a gari kan sai dai da ko magana sai ce ai ka zagi annabi shikenan a zo a ta daga kwali ana ihu ana jefa rayukan mutane a cikin hadari a anguwannin su a titunan su wani jahili in yazo bai zai ma karanta me ya faru bai zai saurari me aka faɗa ba kurin su cewa zai ayan zagi annabi wani ya zagi annabi kawai sai ya kashe shi daga nan kuma an tada bala'i da musiba ku kula sana abu na uku duk abin da ya taso na addini to a bar mu masu addini duk abin da ya zo na harkar ilimi a nemo ulul amri a cikin ilimi a basu su je su ta buga karatu su kwana suna bincike a ɗebe su su bar gari su tafi wani guri a zuba littattafai a yi ta research sai an fidda abin da yake na daidai na ilimi ba kawai don bolan kaba a yi hukunci da abin da jahilan gari suka faɗa kuma a yi ƙoƙari a nesantar da siyasa a cikin duk abin da ya shafi addini gwamnati ta kula da mulkinta da siyasarta ita fa tana mulkan kowa ne kafirin da yake garin nan yana da haƙƙi akan gwamnatin nan dan haka ita gwamnati fa tana mulkan mutane ne da yawa kada gwamnati ta yadda ta nuna bangaranci muna goyon bayan bangare kaza ba ma tare da wani ko a aikace ko kuma a bayyane kuma gwamnati ce ta ka tsantsan ga duk wani rikici da zai iya jawo na addini a bi hankali zaman lafiyar jihar Kano kwanciyar hankalin jihar Kano ya fi komai muhimmanci wallahi saboda ka yi amfani da tunani a ajiye siyasa a gefe fa a ba wa ilimi haƙƙinsa Kano Allah ya mana wata ni'ima duk yawanci jihohin nan na arewa kana Kano ne fa take cikin jihohin da karfe 2 dare zaka iya fita kai yawo wallahi a Kano ne komai dare idan ka dawo baka jin shakka zaka shigo Kano Kano akwai zaman lafiya yanzu shugabanni ba sa jin tsoron cewa wannan ni'imar da Allah ya mananta zaman lafiya shine wasu suke hura wata wuta a gefe a tada wani hargitsi da ya shafi addini don a haramta mana zaman lafiya a kama kone-konen masallatai duk rikicin ya zo na addini ya fi komai illa ba za mu yi tunani akan ni'imar zaman lafiyar nan ba mu kwantar da hankali kuka sani ko wani abu ake shirya mana a hura mana wata wuta a hana mu zuwa kasuwa a hana mu zuwa masallatai jihar Kano fa a Najeriya tana daga cikin jihohin da tafi ko'ina daɗin zama a arewa da kasuwanci da yalwa da mu'amala da hada-hada da jama'a me yasa saboda akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali to ina jin tsoron kada a biyo mana da wata hanya da za a kawo mana rikici da zubar da jini da da'awar zan kashe wani zan halakar da wani abin bai zai yi kyau ba amma fa shawara na bayar kuma nasiha ne ga dukkanmu gaba ɗaya kuma al'umma wallahi ku zauna lafiya wallahi mutane kar ku yadda da wanda zai sa ku rikici duk wanda zai tayar muku da hankali kar ku goyi bayan tashi hankali duk wanda zai hura wuta a kawo tashi hankali wallahi tallahi ko a fili ko a wajen goyi baya mu dai za mu iya kokarinmu a matsayinmu na masu karantarwa a jihar Kano wallahi sai mun samar da zaman lafiya cikin taimakon Allah kai ba Kano kadai ba har makotanmu kuna ganin barazanar da take fuskantar mu a jihar Kano an yi kaza kaza za a yi ai masu kaza ma duk sun tare a gari kaza ai kaza Kano bai zai ta zama mun goya gurin cin abinci duk wanda ya tattaro abin da zai ci ko me gaskiya ko mara gaskiya anan zai su katan gida ya zaman sai shiga gari ya yawo a wansa ya saka solar sa ya duk abin ba wanda zai taba shi a garin nan fa zaka iya zagayawa karfe 3 dare wallahi sai ka dai daga nan zuwa Dawanau ba kowa daga nan zuwa Mariri ba kowa daga nan zuwa Kwana Hudu ba kowa daga nan zuwa Gwarzo ba kowa ɗan sandan ma ya san babu komai ba wata damuwa ya tafi gida ya kwanta lafiya lau sai Kano to kada a buɗe mana kofar fitina kuma lalle gwamnati sai ta yi taka tsantsan duk abin da zai kawo fitina da hayaniya to ai kokari a rufe shi ta hanyar amfani da ilimi ta hanyar amfani da tunani ta hanyar ba mutane hakuri muna ba mutane hakuri ku kwantar da hankali duk abin da yazo insha Allah Allah zai kwantar da shi kuma insha Allah malamai suna ta kokari indai za a ba malamai hadin kai insha Allah za a samu kwanciyar hankali za a samu nutsuwa amma a kula da waɗannan shawarwari za su yi mana amfani insha Allah Allah ya ba mu ikon rayuwa akan Islam Allah ya ba mu rayuwa akan musulunci Allah ya ba mu rayuwa akan imani Allah ka dauki ranmu akan sunna wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa qum ila salati.